Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 31 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta taimaka wa Najeriya tunkarar kurarar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Wani mai harin kunar bakin wake a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya kashe akalla mutane 8 da raunana wasu a yau Talata. Shugaban masu hamayyar kasar Kenya kuma Raila Odinga ya ce za su ɗauki wasu matakai cikin lumana domin yin watsi da sakamakon zaben shugaban kasar da ya bayyana a zaman shirme.
To, a shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da wani masanin harkokin siyasa a Najeriya ya yi game da korar tsohon sakataren gwamnatin Najeriya da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar. Za kuma ku ji cewa a yau ake kammala shirin yin faɗakarwa akan cutar sankara da aka fara tun a farkon watan nan na Oktoba a faɗin duniya. Bayan haka, za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Niger ta ba da umarnin a kai wasu yara da ake shari'a a kansu gidan marayu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna ɗauke da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarin. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana yin shirye-shiryen yadda Najeriya za ta tunkari yiwuwar kwararowar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Rikici na ƙara ƙamari a ɓangarorin ƙasar ta Kamaru masu magana da Turanci, a yayin da ake fama da zaman tankiya tsakaninsu da masu magana da harshen Faransanci waɗanda su ne ke da rinjaye. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta kiyasta cewa kimanin 'yan gudun hijira kamar 5,000 ne suka arce zuwa kudu maso yammacin Najeriya bayan da aka murƙushe masu zanga-zanga a yankunan masu magana da Turanci. Mai magana da yawan hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Babar Balkaw, ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana tsoron za a samu ƙarin 'yan gudun hijira. Saboda haka ana shirye-shiryen taimakon Najeriya tunkarar yawan kurarowar 'yan gudun hijira. Kusan shekara guda ke na mummunar zanga-zanga ta ɓarke a Kamaru, a lokacin da mazauna yankunan da suke magana da harshen Turanci suka fara zanga-zangar nuna rashin amincewa akan wariya da danniya da suke zargin hukumomin ƙasar a ɓangaren masu magana da harshen Faransanci suke nuna musu. A farkon wannan watan ma, aƙalla mutane 8 aka ba da rahoton sojoji sun harbe su a yankuna guda 2 masu magana da Turanci.
Jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar Afghanistan sun ba da rahoton cewa wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari a unguwar ofisoshin jakadanci da ke Kabul, babban birnin ƙasar, har ma ya kashe aƙalla mutane 8 da raunata wasu mutane. Ƙungiyar ISIS ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. A farkon wannan watan, wani mai harin kunar bakin wake ya tada bama-baman da suke dankare cikin motarsa a kusa da makarantar horar da sojoji ta ƙasar, inda ya kashe jami'an soja 15 da raunata wasu da dama. Ƙungiyar Taliban ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin. Haka kuma, a makon da wannan al'amarin ya faru, wani mai harin kunar bakin wake ya kutsa masallacin 'yan Shia a birnin Kabul, ya kashe mutane 50. Ƙungiyar ISIS ta yi kirarin ita ke da alhakin kai wannan harin.
Yau Talata, shugaban masu hamayyar ƙasar Kenya Raila Odinga ya bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a zaman shirme. Wannan ne furucin farko da Mr. Odinga ya yi tun lokacin da hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben. A jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar, Mr. Odinga ya ce masu hamayya za su buƙaci magoya bayansu su ƙaurace wa kashe kuɗaɗensu domin kasara tattalin arzikin ƙasar. za su kuma yi amfani da wasu hanyoyin nuna rashin amincewa ta halal ciki har da yin jerin gwano ko kuma zanga-zanga cikin lumana domin yin watsi da sakamakon zaben. Bai bayyana ko zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba. A yayin da ‘yan takara guda takwas aka bayyana a kan takardar zaɓe, shugaba Kenyatta ya samu kusan ƙuri'u miliyan 7.5 ko kuma kimanin kashi 98 daga cikin 100 na dukkan ƙuri'un da aka kada.
A makon gobe idan Allah ya kai mu, shugabannin Koriya ta Kudu da China za su yi tozali. Matakin da zai kawo ƙarshen zaman tankiyar diplomasiyyar da suka kwashe shekara guda suna fama da ita akan girkawa da wato garkuwa daga harin makamai masu linzami da Koriya ta Kudu ta yi. Yau Talata, ofishin shugaban Koriya ta Kudu ya gabatar da wata sanarwa da ke cewa shugaba Moon Jae-in da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping za su tattauna a gefen taron kolin ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asia da Pacific da ake cewa APEC a takaice, wanda za a yi a Vietnam a ranakun 10-11 ga watan Nuwamba. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da Koriya ta Kudu ta girka na'urar kariya daga makamai masu linzami kira Amurka da ake kira THAAD. Koriya ta Kudu ta ce girka garkuwar da ake kira THAAD ne an girka su ne domin daƙile yiwuwar harin makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. To amma China ta ce girka na'urar yana kawo illa ko janyo barazana ga matakan tsaronta. A saboda da haka ta maida martani akan kamfanonin Koriya ta Kudu da dama waɗanda suke gudanar da hidimominsu a China, ta kuma haramtawa ƙungiyoyin kai ziyarar buɗe ido zuwa Koriya ta Kudu.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban yankin Catalonia mai ƙwarƙwarar 'yancin cin gashin kai ya ce ba zai nemi mafakar siyasa a ƙasar Belgium ba. Ya yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da ya je ƙasar a yayin da lauyoyin gwamnatin Spain suka ba da sanarwar shirye-shiryen cajin shugabannin Catalonia da laifin cin amanar ƙasa da almubazaranci da kuma tada tsaune tsaye ko kuma yin tawaye. Shugaban na Catalonia ya faɗa yau Talata a birnin Brussels ƙasar Belgium cewa ya je ƙasar ne domin neman mafaka. Yana mai faɗin cewa ba ya je ƙasar domin neman mafaka ba, yana mai faɗin cewa ya je ƙasar ne a saboda dalilai na kariya da kuma 'yanci. To amma kuma bai bayyana tsawon lokacin da zai kasance a ƙasar ba. Jiya Litinin, babban lawyer Spain Jose Manuel Maza ya ce zai caji shugabannin Catalonia da suka ingiza neman ɓallewa daga Spain. Saura ya rage ga kotu ta yanke shawara ko za ta yi na'am da caje-cajen da ƙila su sa a yanke hukuncin ɗaurin shekaru masu yawa a gidan wakafi, ciki har da ɗaurin shekaru 30 a saboda tawaye.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sharhi na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da koran tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir Lawal da tsohon darakta janar na hukumar tattara bayanan sirrin Najeriya da ake kira NIA a takaice, Mr. Ayo Oke. Abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu ya yi hira da wani masanin harkokin siyasa, Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, malami a Jami'ar Bayero da ke Kano, akan wannan batu. Ga abin da ya ce.
To, ya yi abin da yake daidai kuma abin da ya wajaba duk da cewar ya makara, amma dai tun da hakan ce take daidai shi kenan sai a ce an yi abin da aka yi daidai ɗin. Amma dai akwai takaici cewar sai da wato aka yi takwar mutum sai da abin ya ɓata sunan gwamnati musamman ga matsayarta na yaƙi da rashawa da cin hanci. Ya zama kamar babu yadda za a yi sannan aka ɗauki mataki. Akwai takaici ba da mataki akan kari ba.
To, me jinkirin yake nufi a kallo da kuke wa matakan gwamnatin?
Alamu ne na rauni a shugabanci, cewar na farko ba a abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Na biyu, ana ƙoƙarin a ga an rurrufe abubuwa tare da shi nan cewar ba daidai ba ne. cewar sai idan wani wanda baya kuta da taja shi ne da zarar an ce gashi nan sai za a yi maza da mataki a kan samu wanda duk yake kuta sai an kai matsira wajen kokarin sai an kare shi an rufe illarsa.
Ba a iya yi wata wannan gwamnati hanzari watakila saboda jinyar da shugaban ya tafi kuma kafin jinyar ce ba da umarnin a yi wannan bincike watakila shi ne dalilin jinkirin?
A dawo wata an wata nawa yau da dawo wata. Tsawon lokacin da aka ɗauka bayan ya dawo an ba shi rahoto. Ai ya yi abubuwa da yawa na gwamnati ba tare da ya kula wannan ba. Saboda ka babu wannan izinin kuma ai ana cikin haka ne ya ɗauki mataki a kan maina alhali wannan wani magana tana teburinsa tana jiransa saboda haka jinkiri ne wanda ba za a iya masa izini a kai ba.
Madalla mun gode da wannan hirar. Watan Oktoba wata ne da aka ware domin faɗakar da mata da sauran jama'a game da cutar daji ko cutar sankara musamman wadda ta fi kama mata a mamako mahaifa. Sai dai kuma ba dukkanin mata ko jama'a ne ke da masaniya akan wannan kokarin da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi ba. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
Bayanai na hukumar lafiya da ya nuna cewa akalla mutane 72,000 ne ke mutuwa a duniya sakamakon cutuka da ke da nasaba da cutar kansa ko kuma daji, a inda a Najeriya a kowace shekara ake samun mutane 2,000 da ke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ta daji. Cutar daji ta mama ko kuma ta mahaifa dai ita ce ke kashe kashi 50.2 cikin 100 na al'ummar Najeriya. Wani gidan gwamnatin jihar Ondo Mrs. Betty Anyau Akeredolu ita ce shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ke faɗakar da al'umma game da cutar ta kansa, kuma ta bayyana cewa wannan cuta idan aka hada mutuwar take haddasawa yafi wanda ake da shi ta bangaren cutar HIV/AIDS da cutar malaria na zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka. Ta ce shekaru 20 da suka gabata ita kanta ta samu nasarar warkewa daga wannan cuta, abinda kuma ya sa ta kafa wannan kungiya domin faɗakar da mata da sauran al'umma game da illar da ke tattare da wannan cuta ta kansa. Bayan ita kanta uwar gidan gwamnan jihar ta Ondo, yanzu haka za a ce akwai matan gwamnoni guda biyu, matar gwamnan jihar Naija da kuma gwamnan jihar Kebbi, da su ma suka tashi tsaye wajen yaki da cutar ta kansa. To ko menene ma cutar ta kansa ko kuma daji? Tambayar kenan da daiwa Dr. Makun Sidin, wani ƙwararren likita.
Shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi yawaicin su, amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba. To ma'anan shi shine idan wuri ya jimu ka san idan ya warke zai daina toho. To shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum, amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ya zama yana matsa wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yanda ya kamata, yana fitowa aka tarbe shi. To gaskiya ana iya samun warkarwa, amma in ba haka ba, in har aka bari ya kai wani sashe, to gaskiya da wuyan warkarwa.
Sauran al'umma musamman ma dai mata sun san wannan mataki da ake dauka na fadakar da su game da wannan cuta ta daji ko kuma kansa? Ga dai abinda wata malama ke cewa.
Sunana Hadiza.
Kin san cewa wannan wata ne da aka ware don fadakar da mata game da cutar daji?
A'a, ban sani ba.
Amma kin san menene cutar daji?
Eh, na san cutar daji da ake kiranta ka sako, na sani.
Kin taba ganin wata yawaki da wannan cuta?
Eh, na gani. Yar uwata ma ta yi, ya bata wahala sosai, amma Allah ya taimake mu ta warke. Wasu kuma ma da yawa sun yi sun mutu.
Wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai, musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya, ita ce ta rashin fadakarwa da kuma jahiltar wannan cuta, inda ake cewa bata jin maganin asibiti, hasashen da kuma doctor ya musanta.
Rashin ilimin kenan. Domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji, sai a ce ai ba magani, in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa. Ba haka bane, shi ciwon daji din kamar yanda na faɗa ne da fari, inda har muddi aka samu aka je tun da wuri akan yanke bakin, da don wani lokaci maganin shi kansa din ya kasu kashi kashi, da fari dai zai buƙaci mutane wanda suke da ilimi a fanni iri-iri da ya shafi maganinsa. Sannan akwai wanda ake haɗiyewa, ba dole sai an yi operation ba ya narkar da ciwon, Then akwai wanda muke cewa radiation, radiotherapy kenan. Shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona baki inda cancer din yake. Ko kuma in ya ma abin nan sai an yanke bakin wurin.
Watan October dai wata ne da aka ware domin wayar da kan al'umma game da illar da ke tattare da wannan cuta ta cancer. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
A gaida baban gida Jibril daga Lagos. A jamhuriyar Niger alƙalin wata kotun birnin Yamai ya ce ya kwace wasu yara daga hannun mutanen da ake zargi da safarar jarirai. Cikin su har da matar jagoran ƴan adawa Hama Ahmadu domin mayar da su gidan marayu yayin da ake ci gaba da shari'ar badakalar. Sai dai lauyoyin da ke kare waɗannan mutanen na ganin rashin dacewar wannan matakin. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Yara sama da goma masu shekaru 3 zuwa 4 da haihuwa ne alƙali mai kula da shari'ar yara ƙanana ya karɓe daga hannun matan da ke garkame a kurkuku a sakamakon hukuncin da ya hau kansu bayan da kotu ta ce ta same su da laifin safarar jarirai. Da hanyar takardar da ya saka wa hannu, alƙali ya bayyana cewa kare mutuncin waɗannan yara shine abin da hukuma ke hange. Matakin da lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma ke ganin ya saba wa doka. Maitar Ali Kadri shine lauyan da ke kare matar tsohon kakakin majalisar dokokin Niger Hama Ahmadu.
Jijin dai hujjabi ya doka yake dan saboda a kare haƙƙin yara da dan saboda an sun girma kale a tai a sheda su cewa ba uwayen su bane. Shine hujjabi da jiji ya rubuta cikin takardar shari'a ta sa ya tai yake a doka wannan yara wannan. To a matsayin mu na lauyoyi mun ce wannan hujjojin wani an yi kuskure babba. Haƙƙin yaro a gidansu ne ake kare haƙƙin yaro, ba a wajen gidan marayu ba. Wannan yaran inda suke suna makaranta, ana ba su a tarbiyya ta ƙwarai, kuma suna cin halin rayuwa ta ƙwarai.
A halin yanzu ina suke su waɗannan yara?
Wallahi mu labarin da muka shi an balbaza su gidan marayu. To kuma wannan yaran kun san yara ne wanda suke zuwa lakol kenan. Yau an ci haƙƙin su tun da yau an hana su ma su da karatu.
Lawyer Ali Kadri ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradun waɗannan yara, ko da kuwa za su ja shari'a zuwa kotunan ƙasa da ƙasa ne.
Lokacin da aka taya aka kawo wannan yara, yaran wannan suna yi kuka. Hatta polisai wanda suka tai suka ɗauko su suna jin takaici, har wasu suna hawaye. Tausayi ya kama su tun da abu ne wanda bai kamata ba. Tunda kama wannan yaran an sa uwayensu kaso, kuma ga suna an tayi an ɗauke su an sa su kaso. Paske yana yaran yanzu sun shaƙu da uwayensu.
Akwai wani mataki da kuke shirin ɗauka ne ku lauyoyi da ke kare su?
To yanzu ne ma kokowa ta tashi. Paske yaran ne wanda nasara yake cewa san defense. Kenan a zaman mu na lauyoyi yanzu ne ma za mu tashi tsaye, tunda mu ma yarda ba a zo a taka doka.
Za ku kwato su kenan?
Insha Allahu. Duka kokowa ko kasar na saruhe mata yi.
Shekaru kusan 3 aka shafe ana safa da marwa a kotuna domin tantance gaskiyar abin da ake zargin waɗannan mutane da aikatawa, waɗanda suka hada da hafshaƙen attajirai da wasu fitattun 'yan siyasa da matansu, kafin daga bisani a yanke musu hukuncin zaman gidan maza. A tsakiyar watan da ke tafa ne waɗannan mutane da ke kiran kansu fursunonin siyasa za su kammala zaman kurkukun watanni 6 da ya rataya a wuyansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Ganin yadda a Najeriya ake mayar da hankali wajen koyar da ilimin harkar noma tun daga makarantun secondary har zuwa jami'o'i, amma har yanzu noman gargajiya ake yi maimakon noman zamani. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo mu kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya, inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci don tabbatar da bunƙasar noma a Najeriya. Ga ƙarashin tattaunawar da wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranta, wadda ta hada da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim.
A Najeriya nan muna da jami'o'i musamman su kutum da gudana aikin gona, dan nasu akwai University of Agriculture a Makodi, akwai a kure ne wani wuri a can kudancin kasar nan, sannan jami'ar Ahmad Bello tana da babbar cibiyar bincike kan aikin gona da duk kasar nan babu irinta, sannan akwai kolejin aikin gona a Kaduna, sannan babu wata jami'a a Najeriya da babu tsangaya su kutum da guda wato faculty akan sha'anin aikin gona. Amma duk da waɗannan abubuwan, me yasa ne har yanzu a ƙasar nan an ka samu ci gaba wurin noman zamani, kullum noman mu irin na gargajiya ne?
Wato gwamnati bata mai da hankali akan ainihin taimaka waɗannan jami'o'i ba, kuma ta sa ido akan waɗannan gurare da ka faɗa. Yanzu babban misali kama manta da akwai Ajos. Ajos suna fitar da hatta magani da allurai na dabbobi na magance cututtuka, suna fitarwa har na ɗan adam. In fact akwai wannan tsuntsuwar salwa wanda take tashi din nan, sun yi research sun yi ta gida, suna ta yin waɗannan abubuwan, amma gwamnati bata sa ido akai ba. Amma ina ganin abin da yake faruwa, kaga akwai kasashen da muka tashi tare da su sun mana nisa, kamar su Malaysia, su China, su Singapore, su South Africa da Isra'ila. Abu ɗaya zan tuna ma, akwai kamfanin Steya da ya zo Bauchi, akwai kamfanin Fiat a Kano da Kaduna, ina ganin da Lagos. Yanzu waɗannan kamfanukan tare suka zo Najeriya, suka je South Africa, suka je Isra'ila, suka je India. Yanzu ana kera waɗannan motocin a India, kuma inda suke kera su, haka a South Africa, haka a Isra'ila. Amma mu yanzu a Najeriya gaba ɗaya ma, yanda ake haɗa ƙarafan a tada motan, duk kamfanonin sun mutu. Babban matsalan da muke fama da ita, mu a Najeriya ba ma yunkurin kashe kuɗi a ɗakunan bincike, musamman jami'o'inmu. Kuma wannan abu ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba, don akwai wani wata rana da ina karanta wani labari, wani Bature da gajeren wandonsa ba za ka yi tsammani yana da 10,000 ba, ya ɗauki $7,000,000 ya bayar da ita a jami'a, ya ce a yi bincike a kan nau'in wani cuta, ina ganin ko cutan agana ne ko wani abu, a samo maganin a sayarwa da al'umma kyauta. To mutane nawa ne masu kuɗi da shugabanninmu suke ɗan leƙawa jami'o'in nan? Ce Ahmadu Bello University zare wannan jami'a ce tamu ta arewa, ga naira $100,000,000, ku yi wannan bincike ku gano iri ingantacce wanda manomanmu za su doma, kila kai ma da ka ba da wannan kuɗin 'ya'yanka za su saya su ci, kai ma za ka saya ka ci. So ainihin rashin mai da hankali a kan kimiyya da fasaharmu, rashin kishin ƙasa, da kuma rashin son ci gabanmu, ina ganin wannan shi ne ja mana waɗannan matsaloli. Za a ga mutum ko kasuwa ya je idan zai sayi abu, ba zai sayi na Najeriya ba, na ƙasar waje zai saya, ko da na ƙasar wajen bai da ingancin nasa. Ina ganin ya kamata mu zauna mu yi tunani, mu wa kanmu karatun ta nutsu, mu tsaya mu gina ƙasarmu da kanmu. Wata ƙasa ba za ta gina mana ƙasarmu ba, ba ɓangaren fannin noma ba ma, duka ƙere-ƙere da kimiyya da fasaha. Mu tsaya mu karantar da yaranmu su ƙware, su yi ƙoƙari su fito mana da sababbin ainihin fasahohi daga jami'o'i, domin ƙasarmu ta ci gaba. Idan ƙasarmu ta ci gaba, gaba ɗayanmu muka ci gaba, Afirka ce ta ci gaba, domin kar ka manta Najeriya kamar uwa ce wa Afirka.
Malam Musa Labaran Wamba, idan misali a ce yanzu gwamnati ta kira ka, ce Malam Musa ka zo a matsayinka na mai ruwa da tsaki a harkar noma, muna son mu gyara aikin noma a Najeriya, muna son ka ba mu shawara da me ya kamata mu yi na gaskiya domin a samu aikin gona ya samu ci gaba da ake bukata, me zaka ce mata?
Ba abin da zan fada illa in ce tun daga me da harkar noma ne a koma karkara a samu annishin manoma wanda su ne suke noma. Dama ka san shi abu, manoman da muke da su a ƙasa yanzu za a baka hujiya cewa wanda ba su yi ilimi ba ne, ba su yi menene ba, to wannan ba hujiya ba ne. Na ba da gaske cewa ko wanda kauyuka da ka shiga a nan Najeriya, akwai suna da 'ya'yansu da sun riga sun yi makaranta, ba za a rasa wanda sun riga sun yi makaranta fanni noma ba. In aka samu iri wannan, su ne za su zama interpreter, ce wato ga abin da ya kamata yi, ga iri noma ba wani abu ne mai wahala ba. In aka ce ga abin da ya kamata ka yi, ga tsari da ya kamata ka yi, yanda mun je mun duba yanda Ghana suke nasu, kaga ba wani abu ne mai wuya ba. Ya kamata a zo a ce ma mutum, to ga yanda za ka shuka, ga yanda kuma za ka zaka lura da gona, ga yanda zaka girbe, ga yanda zaka dauka kai gona, ga yanda zaka aza shi.
Da wannan ne kuma ka karshen tattaunawar da ma shirin na yau baki daya. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Gaisuwa ta musamman ga Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma shi jagoran tattaunawa wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Ya ce ta faru ta ƙare. Assalamu murya Amurka, ku ba ni dama in bayyana ra'ayina dangane da bayyana Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaɓe karo na biyu da hukumar zaɓen ƙasar Kenya ta yi. Hakika wannan sanarwa bata zo mana da mamaki ba, ganin cewa an yi zaben ne babu hamayya. A saboda haka mun zuba ido mu ga matakin da jagora ɗan adawa Raila Odinga zai dauka. Sako na gaba yace haba shugaba Donald Trump, me kake yi wa kumfar baki kan binciken badakalar zaben ka da ake yi? Domin ciki da gaskiya wuka bata huda shi, daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria. Gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya. Hakika mu al'umman Najeriya mun gamsu da nada Mr. Boss Gida Mustafa a matsayin sabon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi bayan da ya kori Babacir David Lawal da aka samu da yin almundahana. Da fatan za a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya fuskanci hukunci daidai da laifin da ya aikata. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Belal da Alhaji Ɗanladi Tungar Shibo. Hakika akwai bukatar shugaba Muhammadu Buhari da ya kara tankaɗe da rairaye barar gurbin da ke kawo gwamnatin sa cikas, daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi.
To kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma a takaice.
Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce binciken da ya gudanar ya nuna cewa yunkurin Rasha na karkata makomar zaben shugaban kasa da aka yi a Amurka a bara ya nuna cewa ‘yan kanzakin Rasha sun wallafa sakonni a dandalin na Facebook wadda mutane akalla miliyan 126 suka kalla cikin tsawon shekaru biyu. Wannan labari yana zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran lauyoyin kamfanonin Twitter da Facebook da kuma Google suke shirin bayyana a gaban wani kwamitin dattijan, wato majalisar dattijan Amurka, domin su nuna tasirin da irin waɗannan tallace-tallace suka yi akan zaben shugaban ƙasar na Amurka. Hukumar lura da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta taimakawa Najeriya tunkarar kwararar ‘yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Wani mai harin ƙunar baƙin wake a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya kashe aƙalla mutane 8 da raunana wasu a yau Talata. Shugaban masu hamayyar ƙasar Kenya Raila Odinga ya ce za su ɗauki wasu matakai cikin lumana domin yin watsi da sakamakon, wato daga sakamakon zaben shugaban kasar da bayyana a zaman da ya bayyana a zaman shirme.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Jummai Alade ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Mopit, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.